الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin yin jami'in addu'a bayan gama sallah ta farilla jami'in addu'a bayan sallah ta farilla bid'a ne idan aka ce bid'a farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane ihdasu shay'in fi ddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu wannan shine ma'anar bid'a kenan kamar yanda wato Sheikh Usman dan Fudiyo Allah ya ji kansa ya arrafa ta yace ihdasu shay'in fi ddini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu idan aka ce bid'a farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane الامام القرطبي الله يجي kansa yake cewa in aka ce bid'a kamar yadda yake cikin littafin sa al-ittisam yake cewa tariqatun fid-dini muhtara'a tudahi shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla yace in aka ce bid'a yace tariqatun fid-dini muhtara'a hanya wata hanya ce wanda aka kaga aka shigar da ita cikin addini to bahi shar'iyya amma tana kama da hanya ta addini amma ba addini bane yana kama da hanya ta addini sai yace yuqsadu bis-suluki 'alayha ana nifi game da wannan hanya da aka kirkira shine al-mubalaghatu fi ta'budi lillahi 'azza wa jalla wai kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi dan bid'a bi wadatu ba da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi so yake sai ya nuna cewa yafi kowa wato zurfafawa a wajen ibada to dan haka kasancewar addu'a menene matsayinta addini ne ko ba addini bane addini ne to amma ba ta wannan mahalli cewa bayan gama sallah ta farilla limami ya waiwayo yace ayi salati 10 ga annabi wani yace ayi 11 wani yace ayi 12 sannan ya ce a yi laƙadi ja a kun da liƙidafi a yi alam na shiraha da iza ja a da sauransu wannan kaga yana kama da ibada amma ba ibada ba ce me yasa saboda manzon da ya zo mana da wannan ibada ya koya mana sallah tun daga farkonta har izuwa ƙarshenta wanda farkonta kabbara ta harama ƙarshenta sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa gama sallah manzon Allah ya waiwayo ya ce da mamu cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko ɗaya daga cikin khalifofinsa guda hudu ko ɗaya daga cikin sahabbansa ba a taɓa samu ba kuma ya ishe mu hujja a nan ka ɗauki tun daga littafin da ya fara bayani game da hukunce-hukuncen ibada a cikin littattafan da ake karantawa na fiqhul malikiyya ka ɗauki kawa'idi ka ɗau akdari ka ɗau ashimawi ka ɗau al-izziya ka ɗau ar-risala kaje littafin da ake kiran shi al-irshadus salik ko kuma ka kiraye shi da sunan askar da aqrabul masalik da muktasar khalil da ashalul masalik har kaje mudawwana ka dau babi wanda yake na sallah ko kuma ce kitabus sala ba inda zaka samu inda aka ce in an gama sallah limami ya waiwayo yace mama mu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza don haka wannan kari ne a cikin addini kwata-kwata baya halatta shiga gaban Allah ne da manzansa ubangiji ta'ala ko ya haramta mana haka ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli don haka wato a cikin littafin da ake kiran shi al-madkhal littafi ne wanda yayi bayani game da bid'o'i yake cewa waiwayowa ta limami bayan gama sallah yace ayi salati kaza ayi kaza ayi kaza yace abu ne bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin khalifofinsa ko ɗaya daga cikin sahabbansa an gama sallah ya waiwayo yace ma mu ku yi kaza ayi kaza ayi kaza na addu'a don haka kwata kwata wannan baya halatta hadisin da suke kafa hujja da shi na cewa duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a to hakika ya ha'ince su yace man amma qauman duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a to tabbas ya ha'ince su don haka wannan hadisi Ibn Khuzaimah Allah ya ji kansa yace hadisi ne mawdu ma'ana hadisin ƙarya ne kirkira shi akai haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yace wannan hadisi hadisin ƙarya ne a takaice wannan hadisi bai inganta ba kuma wannan hadisi ala taqdir sihhatihi a kaddara cewa ma ya inganta to hadisin baya nuni zuwa sallah wannan addu'a ta jami a wani lokaci limami yake matsayin limami a lokacin da ake cikin sallah idan aka salamce shi kenan ya fita daga matsayin limami sai in wata sallah kuma ta zo to anan in ka inganta wannan hadisi misali anan da kace duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a hakika ya ha'ince su sai mu koma addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallah shin yakan yi su ne da siga ta jami'i ko kuma siga ta ifradi yanzu dai a farko idan ya bude sallah daga cikin addu'ar da yake yi ta bude sallah yakan ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma naqqini من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هكما ذا الله yake wannan addu'a da siga ta ifradi cha yake ya Allah ka nisanta tsakanina da kurakuraina kamar yanda ka nisanta tsakanin mahudar rana da mafadarta ya Allah ka tsarkake ni game da kurakuraina irin yanda ake tsarkake farattufa game da datti Ya Allah ka wanke ni game da kurakuraina da ruwa da raba da kankara haka manzon Allah yake wannan addu'a baya cewa Allahumma ba'id bainana wa baina khataayana kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib baya cewa Allahumma naqqina minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas baya cewa Allahumma ghsilna min khataayana kama yunqqa ath-thawbul bil ma'i wath-thalji wal barr haka idan ka koma addu'ar sa da yake yi a cikin ruku' mi yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ba allahumma ighfir lana ba haka kuma idan ya dago daga sujjada ta farko kafin ya je ta biyu mi yake fada yana cewa rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli ko kuma allahumma ighfirli wahdini wa afini warzuqni allahumma ighfirli warhamni wahdini wa afini warzuquni haka manzon Allah yake fada haka a ƙarshen sallar sa lokacin da yake addu'a bayan yayi tahiyya bayan ya ma kansa salati yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal don haka in ka inganta wannan hadisi kace duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a hakika ya ha'ince su to sai ka koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin yana tarar da jama'a a cikin wannan addu'a ko kuma yana addu'a da sigar da take banci kansa don haka dai a takaice wannan addu'a ta jami'i bayan gama sallah ta farilla kwata kwata wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sa bid'a ne kuma ayar da suke kafa hujja da ita na cewa fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, fa iza faragta fansab, wai in ka gama harkokinka ko kuma in ka gama sallah fansab wai ka kahu, wa ila rabbika farghab, zuwa ga ubangijinka kai kwadai. Wai sai su kafa hujja da wannan aya wai akan addu'a ta jami'i bayan sallah. Kwata kwata ba a fahimci ma inda ayar ta sa gaba. Fa iza faragta, in ka gama wasu shagulgullanka na rayuwa da wani kai kawanka, fansab shine ka wahala. Lafazin fansab an ciro shi ne daga annasbu. Idan aka ce annasbu shine wahala, at-ta'ab kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin, kamar yadda yake faɗa amilatun nasiba la yamassuhum fiha nasabun, wata wahala ba ta shafar ƴan aljanna, wa ma hum minha bimukhrajin. Kuma kamar yadda a can cikin suratul tauba yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Dan haka abinda ayar take nihi fa iza faragta, idan ka gama wasu shagulgullanka na rayuwa, fansab wato ka dukufa ka wahala akan bauta ma ubangijinka, wa ila rabbika farghab, zuwa ga abinda ke gun ubangijinka na rahama, fargaf kai kudin samun haka. Abinda ayat take ne, ma'ana in ka gama shagulgullanka na duniya ka keɓanci wani lokaci domin ganawa da ubangijinka, kamar yadda yake cewa wabtagi fima atakallahu daral akhira wala tansa nasibaka minad dunya. Don haka ana buƙatar at-tawazun, ko mu ce al-muwazana. In ka gama wasu al'amura na rayuwa, to kai kokari har lokaci keɓanci wani lokaci domin neman kusantar ubangijinka. Kuma ita in ka ce ma addu'ar jami'i bayan sallah ka fassara ta, to da siga ta ifradi ta zo ko da siga ta jami'i, ba a ce ba fa iza faraktum fansibu wa ila rabbikum farghabu, ba haka aka faɗa, ce aka yi fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da yin kuka da jin tsoron azabar Allah a lokacin da mutum ya wuce da kaburra na waɗanda suka zalunci kawunansu. A duk lokacin da mutum ya wuce da kaburra na waɗanda suka zalunci kawunansu suka kafirce ma ubangijinsu, to ya abinda ake bukata mutum ya yi kuka ya ji tsoron azabar Allah, don kada irin azabar da ta same su shi ma ta same shi. Shine anan malam ya zo mana da hadisai guda biyu. Hadisi na farko a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbansa lamma wasalu lihijra diyar samuda, lokacin da suka isa wani wuri da ake kiran shi alhijir, wanda alhijir anan gidajen wato samudawa yake. Samudawa mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dade su da dangi da dangogi waɗanda suke na ni'ima. Ubangiji ta'ala ya halice su mutane ne waɗanda suke masu ƙarfin tsiya, saboda tsabar ƙarfi da ƙwarewa da ci gaba a wajen sanin yanayin rayuwa, sukan fusa cikin daji sai mutum ya samu dutse ya rarike wannan dutse ya maida shi ɗaki, su sassaƙe duwatsu su maida su gidaje, ba dan ma a shiga a zauna haka kawai dan wasanni. A yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya albarkace su da ƙarfi, to su ne lokacin da Allah ya turo musu annabi salihu a matsayin manzo. Daga cikinsu Allah ya zaɓe shi, ya aiko shi a matsayin manzo domin ya kiraye su zuwa kaɗaita Ubangijinsu a cikin ibada, kamar yadda ya ce wa ila famuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Allah ya turo musu annabi salihu, annabi salihu ya ce ya ku jama'ata, ku kaɗaita Ubangijinku a cikin ibada, ba ku da wani abin bauta in ban da shi. To a lokacin nan suka nuna ba za su gaskata annabi salih a matsayin manzo, sai ya zo musu da wata mu'jiza wadda suka kaga, na cewa ya zo musu da taguwa, kuma taguwar ta zo ɗanta na biye da ita, taguwar da za ta iya shanye ruwan garin gaba ɗaya, kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul shu'ara, haka a can wato cikin suratul a'raf, haka in ka zo cikin suratul wannan suratul qamar akwai kissar, haka cikin suratul haqqa. To a lokacin nan Annabi Salih ya jinjine su yake cewa, in har na roki Ubangiji na ya zo muku da abin da kuka nema, za ku gaskata ni a matsayin manzo? Suka ce Annabi Salih alaihi salam ya roki Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ya zo musu da wannan taguwa. Daga cikin fandutsi taguwar ta fito kuma da danta yana biye da ita. To aka yi yarjejeniya, ruwan garin za a kasa shi kashi biyu, yau in taguwa ta sha gobe su za su sha. Qala hadhihi naqatun laha shirb wa lakum shirbu yawmin ma'lum. To ana haka, yau da gobe sai suka yi kashin hakuri, suka nuna cewa su ba za su yarda da haka ba. Ya kamata wannan taguwa a san yadda za a yi da ita, domin ta takura musu. Suka haɗu suka yi shawara akan cewa ya kamata wannan taguwa a kawar da ita. A lokacin nan Annabi Salih alaihi salam da ya yi shawarar da suka yi, nuna musu cewa taguwar Allah ce, wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum adhabun alim, yace kar ku shafe ta fa da wata mugunta, in har kuka shafe ta da wata mugunta to azabar Allah ma'abuciyar radi za ta mamaye. Suka yi kunnan kashi wannan taguwa, suka hadu suka soke ta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada, idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fa kadzabuhu fa aqruha فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. To dan haka waɗannan shine gidajensu inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su, wurin ana kiran shi Al-Hijr, yana tsakanin birnin Madina da birnin Sham. An gane ku? Wannan kuma a shekara ta 9 ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin Tabuka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya isa Al-Hijr, wannan gari na Samudawa mutanen Annabi Salih, manzo Allah sai ya faɗa ga jama'ar, sai ya ce la tadkhulu ala ha'ula'il mu'azzabin, manzo Allah ya ce kar ku shiga ga waɗannan waɗanda ake azabtar da su, illa an takunu baqina, manzo Allah ya ce sai dai idan kun kasance masu kuka, inda kuka za ku shiga to ba laifi, kuna iya bi ku wuce. Fa in lam takunu baqina, manzo Allah ya ce in har ba za ku yi kuka ba, fala tadkhulu alaihi, manzo Allah ya ce kar ku shiga guns, la yusibukum ma asabahum, dan kada abin da ya same su na azabar Allah kuma ya same ku. Shine sai malam ya ce a wata riwaya, wato Abdullahi dan Umar na faɗa, yana cewa lamma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil hijr, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da gari na Samudawa, lokacin bayan Allah ya halakar da su, qala sai manzon Allah yake cewa la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum, kar ku shiga gidajen waɗanda wato suka zalunci kawunansu, ma'ana kar ku shiga mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu, an yusibakum ma asabahum, dan kada abin da ya same su na azabar Allah kuma ya same ku. Manzo Allah ya ce illa an takunu baqina, sai idan kun kasance masu kuka. Thumma qanna'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'sa, manzo Allah sai ya janyo mayafinsa ya rufe kansa. Lafazin qanna'a an ciro shi ne daga alqina, idan aka ce alqina shine marfin kai kenan. Manzo Allah ya janyo mayafinsa ya rufe kansa, ya sadda kanshi, wa asra as-saira, manzo Allah ya gaggauta tafiya hatta ajaza al-wadiya, sai da ya ketare wannan kwari, manzo Allah ya ketare mazaunan nasu. To dan haka a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda baya lura da irin wannan al'amari na jama'ar da suka saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah ya halakar da su, to wannan yana nuna cewa akwai ƙinƙasa a cikin zuciyarsa. Wannan ƙeƙashewar zuciya za ta iya kai shi ya aikata kwatancin iya abin da suka aikata, kuma azabar Allah ta mamaye shi kamar yadda ta mamaye su. Don haka ake buƙatar idan mutum ya wuce da kaburra na waɗanda suka zalunci kawunansu, mutum ya tattaro tunaninsa, ya hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi kuka ya zubar da hawaye, don kada aje abin da ya same su shi ma ya same shi. wanda zai wuce a shagalce ba tare da ya lura ba, ba tare da ya kula ba, wannan yana nuna cewa akwai ke kasa a cikin zuciyarsa. Yakan Allah yakan iya jarraba shi ya aikata irin abin da suka aikata, irin azaba da ta same su shi ma ta same shi, in ma a nan duniya ko kuma a makoma lahira. Don haka a nan ake buƙatar duk wani abu wanda yake na ɗaukan wa'azi, to bai dace ba mumini ya raukana. Abinda ake buƙata ka tattaro tunaninka, ka hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ka lura da yanda Allah ya aikata da irin wannan. Kamar misali, ai muna da makabarta ta Arna a nan, in har hanya ta kawo ka za ka bi ta cikin makabartar, to ya kamata ka tattaro tunaninka ka tuna irin azabar Allah wanda suke ciki. Domin duk wanda ya kafirce ma Allah yana mutuwa, to babu abin da zai haɗu da shi face azabar Allah. Don haka kenan, in har ya kama za ka fita cikin nan, to sai dai idan za ka yi kuka ka yi tunani game da girman Allah, amma in har ba za ka yi kuka ba, to ka kewaye kar ka fita ciki. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, كتاب آداب السفر باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي رواية في الصحيحين لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ما لم الله يجكن سنفع كتاب آداب السفر وأن للتاجيني وأنك بياني قمد لدب نبلغ كنا للتاجين دي قباتا na bayani game da hukunce-hukuncen jana'iza. Mun zo ƙarshensa kenan, yau mun shiga sabon wani littafi na musamman. Iya abinda littafin ya kunsa na bayani su ne ladubba na bulaguro. Shi lafazin as-safar, kamar yanda wato malaman lugha suke faɗa cewa huwa mufaraqatul waqan, rabuwa da mazauni shi ne ake kira da as-safar. Don haka shine suke cewa rujul insani min waqanihi ila waqanin akhar aw ila albariya, mutun ya fita daga mazauninsa inda yake rayuwa zuwa wani gari wanda yake na daban, ko kuma mutun ya fita daga gari ya tafi daji, shine ake kira da bulaguro. Don haka ita kalima ta as-safar an ciro ta ne daga al-isfar. Idan aka ce al-isfar shine al-khuruj wa zuhur, abu ya fito ya bayyana. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wasubihi idza asfar, ina rantsuwa da asuba idza asfar, lokacin da ta bayyana idza asfar ai idza azhara. Shine yake cewa kenan, in aka ce asfar shine al-khuruju waz-zuhur, kenan an ciro shi ne daga al-isfar. Don haka malamai suka ce shi bulaguro ba a ambace shi ba bulaguro, ma'ana shi as-safar ba a kiraye shi ba wannan safarin. Suka ce li an illa li annahu yusfiru an akhlaqir rijal, illa domin kawai yana bayyanar da ɗabi'un mutun da halayensa. Domin bulaguro shi yake bayyanar da ɗabi'un mutun da al'adun shi da halayensa. Don haka baka sanin halin mutun da hakikanin al'amarin shi, matukar baka yi bulaguro da shi ba. Idan ka yi bulaguro da mutum, to za ka iya gane ɗabi'unsa da halayensa. In mutum ne wanda yake mai jimiri, mai ƙoƙari, za ka iya ganewa. In rabo ne, za ka iya ganewa. Idan mutum ne wanda yake mai son kai, za ka iya ganewa. Idan mutum ne wanda yake son jama'a, yake fifita jama'a a kan shi, za ka iya ganewa. don haka Umar Allah ya ƙara masa yadda idan ka zo ka yabi mutum abunsa to Umar sai ya tambaye ka shin kayi bulaguro ka taba yin bulaguro da shi idan ka ce kayi bulaguro da shi to Umar sai ya karbi wannan yabo da ka masa amma in ka yabi mutum ya tambaye ka baka taba yin bulaguro da shi sai ya ce a baka san shi ba la ilma laka bi saboda duk mutumin da kai bulaguro da shi zaka iya gane dabi'un shi da halayensa don haka kenan malamai suka ce shi bulaguro ba a ambace shi ba bulaguro illa domin yakan bayyana da halayen mutum da dabi'unsa zaka iya gane mutum in mai kokari ne in mai taimakon jama'a ne in mai son kai ne in ma mai menene zaka iya fahimta in dai an yi bulaguro saboda so da yawa mutum in yana cikin jama'a zai iya kame kansa ba zai aikata wani abu amma lokacin da ya yi bulaguro inda ba a ganin shi komai yana iya aikatawa to in ya kasance mutum kamamme ne mai tsoron Allah to yanda yake kamewa a cikin jama'arsa in ya yi bulaguro ma zai kame kansa idan mutum mai kokari ne in ya yi bulaguro za ka iya gane to don haka shi ne a nan malam ya mana babi na musamman kenan littafi na musamman wanda ke bayani game da ladubba na bulaguro kenan za mu ga ladubban da ya dace mumini ya ladabtu da su a wajen bulaguro kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan malam ya zo mana da babi na farko a ƙarƙashin littafin shi ne babu istihbabil khuruji yawmal khamis baban da ke bayani game da mustahabbancin fita bulaguro a ranar alkamis idan mutum zai fita izuwa bulaguro to an so ya fita a ranar alkamis sai ya ce wastihbabihi awwalan nahari kuma an so mutum ya fita bulaguron tun da sassafe ya yi sammako ya yi safiya idan zai fita to shi ne a nan malam ya zo mana da hadisin Ka'ab ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda ke cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati tabuk yawmal khamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabuka a ranar alhamis yakin tabuka yaki ne wanda ya kasance a shekara ta tara an gane ko da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kabilu waɗanda ake kiransu gasasina da sauransu su ne suka yi mahaɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan tabuka wanda tsakanin tabuka da birnin madina tafiya ce kusan kilo 700 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan tafiya a lokaci wanda yake na tsananin zafin rana ga ƙarancin guzuri kuma ga ƙarancin abin hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa jama'a su taimaka saboda ana cikin yanayi wanda yake na kunci a lokacin nan sahabbai suka ringa taimakawa kowa bakin gwalgwadon ikon shi Usman Allah ya ƙara masa yadda a rannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako Usman sai da ya kawo raƙumi 300 da labtinsa raƙumi 300 da labtinsa kowane raƙumi ɗaya sai ka ɗauke shi matsayin telam yake a yau wadda take da lodi gaba ɗaya da kayanta da kayan da yake kanta gaba ɗaya Usman Allah ya ƙara masa yadda shi ya kawo wannan taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ringa kyalli ya ringa mulmushi manzon Allah ya ringa cewa bayan wannan yini duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ya hana shi shiga aljanna a gobe kiyama saboda matukar taimako da agaji da ya kawo kuma wannan tafiya sai da ya kai mutum uku suke baki baki akan rafi mutum uku idan wannan ya hau aka yi gaba sai ya sauka ya ba wani shi ma ya hau idan aka yi gaba shi ma sai ya sauka ya ba dan uwansa ya hau hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na shagaban tafiyar sai da aka hada masa mutum biyu shi ma ana baki baki da shi adalci na annabawan Allah da manzanninsa maimakon a ce shugaba ne shi a ware masa raƙumi nashi na daban shi ma sai da aka hada masa mutum biyu waɗannan mutane guda biyu suka ce ya rasulullahi mun yafe maka kai hau manzo Allah ya ce ai ba fi na ƙarfi da kuzari kuka yi to dan haka kasancewar wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je filin Tabuk ya zauna sai da ya kwashe kusan kwana 20 ba daya waɗannan waɗanda aka yi mahada da su Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu basu zo ba dan haka yakin Tabuk ba a gwarza ba ba kamar yanda ake fada ba suka dawo gida Madina kuma Allah ya ba su ladan yaki wanda yake cikakke don haka ake kiran shi ghazwatu Tabuk ko kuma ka kiraye shi wato ghazwatul usra kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra an gane ko ashahid yake cewa wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra sa'atul usra shine ghazwatu Tabuk to shine anan Ka'b ibn Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Tabuk a ranar Alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis daman dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa yana son in zai fita bulaguro ya fita ranar Alhamis hadisi ne muttafaqun alai a wata riwaya wadda riwayar na cikin sahihain Ka'b ibn Malik yake cewa la qalla ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhruju illa fi yawm al-khamis yace kadan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fita bulaguro a wata rana yace indai ba al-khamis bace galibin bulaguron manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yakan fita rana al-khamis amma tare da cewa lokacin da zai tafi hajjin sa ta bankwana a ranar asabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin birnin Madina amma galibin bulaguransa indai zai yi tafiya to manzo Allah yakan fita rana al-khamis micece hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yakan fita bulaguro a ranar alkamis domin ranar alkamis rana ce wadda akan bujuro da ayyukan bayi ga ubangiji subhanahu wataala rana ce wanda duk abin da bawa ya aikata a cikin waɗannan kwanuka a cikin sati to akan bujuro da wannan ayyuka ga ubangiji subhanahu wataala don haka manzon Allah yace ina kaunar a bujuro da aiki na ina mai azumi a wannan yini da haka manzon Allah yake azumtar ranar Alhamis da ranar Litinin domin yini ne wanda akan bujuro da ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala don haka yakan fatan a bujuro da aikin shi yana cikin bulaguro wanda galibin bulaguransa kuma ibada ne galibin bulaguron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bulaguro ne wanda yake na ibada in ma ya fita yaki ko ya fita wani abubuwa waɗanda suke na daba to don haka yake fita bulaguro a ranar Alhamis don haka duk irin bulaguro galibi akwai bulaguro wanda koda na kasuwanci ne ibada ne domin me yasa neman halaka abu ne wanda Allah ya wajabta mana ne domin mutum ya kare mutuncinsa ya kawo gudunmuwarsa game da ci gaban wannan addini don haka duk bulaguron da mumini zai in dai so samu ne to yayi kokari ya kirdadi ranar Alhamis ya fita a ranar Alhamis kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita bulaguro a ranar Alhamis sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Sakar ibn Wada'a al-Gamidi wanda Sakar ibn Wada'a al-Gamidi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha yace ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka game da sammakonta lafazin wannan bukur an ciro shi ne daga bukura idan aka ce bukura shine jijihi kenan safiya shi kuma safiya ta kan fara ne daga bayan alfijir ketowa alfijir kenan an gane ko daga zaran alfijir ya keto to wannan an shiga safiya shine bukura shine yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha yace ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka game da sammakonta ma'ana duk abin da za su yi shi a farkon safiya ya Allah ka sanya albarka a cikin shi addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tsamanin ka Allah zai dawo da addu'ar manzansa Allah ba zai dawo da ita ba addu'a ce amsarsa sai yace wa kana idza ba'atha sariyatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai aika ƴan samami idan aka ce sariya shine jama'a sojoji da ake hada su a tura su domin su kai farmaki wanda yake na yaki sune ake kiransu sariya amma ita sariya wato daga soja 40 zuwa 400 shine ake kira da sarriya. An gane ku, shine ake kira da sarriya, ɗan samame kenan. Sai ya ce aujaishan, ko kuma runduna ta yaƙi. Ita kuma runduna ta yaƙi daga 400 abinda ya sama shine ake kira da jaish. Amma in yayi kasa da soji 400 ba a kiranta runduna, iya abinda ake kiranta sarriya kenan, ɗan samame. Shine ya ce wa kana idza ba'atha sarriyatan aw jaishan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai aika ɗan samame ko kuma runduna ta yaƙi, ba asahum min awwalin nahari, manzon Allah yakan aika su a farkon yini, tunda farar safiya manzon Allah yake fitar da su, kuma sai ya raka su, in ya raka su kuma ya tsaya ya yi musu wasiya sannan ya dawo. Sai ya ce wa kana sakrun tajiran, shi wannan sahabi mai suna Sakar ɗan kasuwa ne. Fa kana yab'asu tijaratahu awwalan nahari, kayan kasuwar shi yakan aika su a farkon yini, tunda farar safiya yake kasa kaya ya bada a fita talla. Fa asra, wato sai ya wadatu, wa kasura maluhu, dukiyar shi ta yawaita, a albarkar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan addu'a din. Shi ya ji wannan addu'a da manzon Allah ya, don haka sai ya ringa amfani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kayan kasuwa shi tunda farar safiya yake hunda su, ya tura yaran shi aje a buɗe kaya, a kasa kaya, a tallata su. To a sababin haka fa asra, sai ya wadatu ya tara dukiya mai yawa. Idan aka ce asra, wato shine yalwa ta dukiya kenan, mutum ya zama mawadaci. Shine yace fa asra, sai ya wadata, wa kasura maluhu, dukiyar shi ta yawaita. Haka wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma da yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi, yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah ka sanya ma al'ummata albarka game da sammakonta. Sai ya zamanto tunda farar safiya yake aika yaran shi cewa su fita kasuwa, ya tara dukiya, dukiya mai yawa, sai da ya kai dukiya akan titi ake jirge ta, babu mangazakin da za a sata. To don haka a takaice, wannan hadisi kuma yana nuna mana in za ka yi bulaguro a ranar Alkamis, to ka fita a farkon yini, domin ka yi dace da wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, cewa Allah ka sanya albarka ga al'ummata, wato a cikin farkon yininta. Don haka dai a nan masu zuwa wajen malaman diba na cewa wai zai yi bulaguro, wai a diba masa, wai a bashi rana, ba wanda ya isa ya baka ranar da za ka aikata wani abu face Allah ko manzansa. An gane ku? Haraka ce ta bokanci, wai sai a ce maka je ka rana kaza, wai mutum zai yi bulaguro, wai sai ya je, wai malami zai bashi sa'a. In ya ce masa ya tafi, ya tafi. In ya ce masa kar ya tafi, babu sa'a, kuma sai ya ja da baya. Haka da a cikin jahiliya a nan, in amarya za a sanya ta daɗe, wai sai an je, wai malami zai diba, wai ya ba da ranar da za a sa. In mi za a yi, sai an je, wai a ce wai malam ya ba da rana. Wannan duka wani nau'i ne wanda yake na bokanci, ne ya yi diba ya ce ya ba da wata rana. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ba mu ranar da ta dace, in za mu yi bulaguro, mu yi bulaguro a cikinta, shi ne ranar Alkamis. Sannan wannan hadisi na biyu, shi kuma yana nuna mana a ranar Alkamis ɗin ma, in za mu yi bulaguro abin da ya dace, to mu fita tun da sassafe, mutum ya yi sambaku, domin ya yi dace da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa Allah ya sanya albarka ga al'ummata game da sammakonta. Don haka kuma a takaice, wannan hadisi yana nuna mana duk abin da mutum zai aikata, ya kamata ya yi kirdadu wannan lokaci, ka fara abu tun da farar safiya. Duk abin da aka fara shi a farar safiya, to za ka ga Allah ya sanya albarka a cikin shi. Yanzu kaddara cewa kai manomi ne, kana da gona, tun bayan asuba da sassafe ka je ka kama aiki, kafin rana ta daga, aikin da za ka ga kayi aiki ne wanda yake ba kaɗan ba. To don haka kuskure ne na 'yan kasuwa, sai karfe 9 ko karfe 10 wai mutum zai fito kasuwa, zai buɗe shago, ko da kana ganin cewa wani mai saya ba zai zo ba, ka fita tun da farar safiya ka je ka buɗe shagonka. Wannan shi ne ya dace, domin ka yi dace da wannan albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa, cewa Allah ya sanya ma al'ummarsa albarka. Ko baka saida ba, ko baka saya ba, ko baka saida ba a wannan safiya, to albarka za ta shiga cikin kayanka. kuma ai lokaci ne ma wanda in ka je ba a fara shagulgulla ba ka bude shagonka sai ka dauki qur'ani kai ta muraja'a ko kai ta wasu addu'o'inka da sauransu ko wani kullakulla wasu ayyukanka kai ta yi amma ka ce shago sai karfe 9 ko karfe 10 zaka fito wannan tuntuna an cinye wannan safiya ta riga ta wuce an shiga lokacin wallaha idan aka ce bukura daga ketowa alfujir bayan ketowa alfujir zuwa lokacin wallaha shine ake kira da bukura ita kuma in aka ce wallaha shine a Hausa ake kiran shi hantsi shi kuma lokacin wallaha yana shiga bayan hudowar rana da kamar minti 15 haka in rana tana hudowa karfe 7 zuwa karfe 7 da fata lokacin wallaha yayi idan haka ana buƙatar kenan mutum yayi sammako akan duk wani aiki da yasa gaba domin ya dace da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shagonka a kasuwa yake to amma karka sake ka zamanto kai ne farkon shiga kasuwa saboda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shaytani yana da tuta guda biyu ma'ana yana da dirafu guda biyu manzon Allah yace ɗaya daga cikin dirafun nashi yakan damka ma mutumin da ya riga kowa shiga kasuwa shi yake damka ma na biyun kuma wanda ya zamanto karshen fitowa daga kasuwa kenan ka dan kirdadi lokacin da wasu sun shiga in yaso kai ka biyo baya dan karka zamanto kenan mataimakin sa kenan don haka a takaice dai waɗannan hadisai da malam ya kawo mana sun kunshi ladabba biyu daga cikin ladabba na gulaguro ladabi na farko in zaka yi gulaguro to an so ka fita ranar Alhamis in dai ba abin ya zamanto dole in dai a radin kanka ne da zabinka abin da ya kamata ka kira da sunna amma in ya zamanto ba mota taka kake da taka baka da mota taka ta kanka kuma a ranar Alhamis babu mota sai a wata rana ta daban to wannan ba laifi kana iya tafiya al'amari ne wanda yake mai rawaci amma in ya zamanto a kullun ana samun mota kuma babu wani uzuri da zai gitta ma to abin da ya dace ka kirdadi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fita wannan bulaguro a ranar Alhamis sannan kuma in a ranar Alhamis kin ne ma ya zamanto kenan mutun yayi sammako ka fita a lokaci wanda yake na sassafe babu istihbab qalbir rufqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahida yudiuna عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدا رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن وأنا أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن واتوانن بابي ني وانده كي بياني game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin neman abokan tafiya idan zaka yi bulaguro kar kai bulaguro kai kadai kai kokari ka nemi abokan tafiya idan aka ce ar-rufqa sune kenan abokan tafiya waɗanda za su kasance tare da kai a kai kawanka lafazin ar-rufqa an ciro shi ne daga ar-rifq idan aka ce ar-rifq shine tafsasawa domin duk mutumin da zai kasance tare da jama'a to zai samu sauki a cikin al'amuransa sai ya ce wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan haka nan da mustahabbancin cewa su yi kokari su shugabantar da mutum daya akan su a cikin wannan bulaguro da za a yi idan za ku yi bulaguro sai ku tsaya ku tantance ku zaɓi mutum ɗaya ya zamanto shi ne shugaban tafiya, yudi'unahu, wanda za su ringa masa ɗa'a a kan maslaha ta bulaguron, kenan in ya ce a yi kaza dole a yi masa ɗa'a, idan ya ce a bar kaza kuma dole za a bari a cikin wannan tafiya. Saboda shi musulunci addini ne wanda aka gina shi a kan tsari, ba addini ba ne ba na hayaniya na kowa ya kaɗi gabansa, addini ne na haɗin kai. Don haka ko bulaguro za a yi sai a zaɓi mutum ɗaya a matsayin cewa shi ne shugaba, saboda shi shugabanci yana da muhimmanci a cikin musulunci. Bayan da za a yi al'umma ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa, komai ya tafi daidai kamar yadda ake bukata ba tare da shugaba ba. Don haka shi ne a nan ya ce wata amirihim ala anfusihim wahida, da mustahabbancin cewa su shugabantar da mutum ɗaya a kansu a cikin wannan tafiya, yudi'unahu, domin su yi masa ɗa'a. To shi ne a nan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi ɗan Umar, Allah in ƙara musu yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lam. Manzon Allah ya ce da a ce mutane wato sun san iya abin da na sani, wato na kadaita. Manzon Allah yake cewa ma sara rakibun bilailin, wato yake cewa ma sara rakibun bilailin wahada. Manzon Allah ya ce da matafiyi ba zai yi tafiya shi kadai a cikin dare. Idan aka ce rakib kenan mahayi, an ciro shi ne daga ar-ruku, amma me ake nihi, wato matafiyi ake nihi, sawa'an yana kan abin hawa ko a kafar sai yake tafiya. Shi ne yace law annan nasa, da a ce jama'a ya alamuna sun san min al-wahdati, game da kadaita, ma a alamu irin abin da na sani. Maza Allah yace ma sara rakibu bilailin wahada, da mai bulaguro ba zai yi tafiya shi kadai a cikin dare. A wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana hani game da cewa kar mutum yayi bulaguro shi kadai. Me yasa? Saboda bulaguro ga mutum shi kadai akwai abubuwa waɗanda suke na cutarwa, waɗanda suke haduwa da bawa. Abu na farko dai, baka da wani mataimaki a cikin wannan tafiya ta. Idan wani abu ya rujuro maka, misali kaddara cewa kana kan mota ko kana kan wani babur, wani abu yakan iya samun ka ko motar ta samu fadi, kai kadai to wane ne zai kama maka? Sannan kuma akwai abubuwa na ƙi na kyama da sukan bujiro ma mutum a cikin halin tafiya. Wani yakan iya kawo maka ɗauki domin ya zalunce ka, idan kana tare da wani zai iya agaza maka. Kuma rashin lafiya takan iya faruwa, idan rashin lafiya ta faru yaya za ka yi? Ko wani abu wanda yake bujiro ma ɗan adam, kamar suma da wasu abubuwa sukan iya bujiro ma mutum. Don haka bulaguro, mutum ya yi bulaguro shi kadai, wannan akwai cutarwa, cutarwa wadda kuma ba ta lissafuwa, kaɗan ne daga cikinsu muka zana kamar yadda malamai suka yi bayani. Don haka shi ne a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutane sun san irin abin da na sani na kadaita, ma'ana irin cutarwa da ake samu a cikin kadaita idan mutum ya yi bulaguro. Manzon Allah ya ce ma sara rakibu bilailin wahada, da matafiyi, manzon Allah ya ce a cikin dare ba zai yi bulaguro shi kadai. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci dare, domin dare shi ne galibin abin da ake samun cutarwa, amma bai keɓanta da shi ba. Ko da a cikin yini ne za ka yi bulaguro, to bai dace ba ka yi bulaguro kai kadai. Ya kamata ka nemi, ko da mutum ɗaya ne, ko da mutum biyu ne waɗanda za ka yi bulaguro tare da su ka haɗu da jama'a. Amma haka kai kadai ya zamanto kawai ka tuka mota za ka yi bulaguro, ko kai kadai ka yanki dokar daji ka yi bulaguro, wannan saɓanin sunna ne, kuma kana bujiro kanka ne zuwa ga halaka. Domin wani abu zai iya bujiro maka wanda kana buƙatar taimako da agaji, to kuma babu wanda zai kama ma. Kuma za mu ga menene illar a wannan hadisi na biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin Amr ibn Shu'aib, daga mahaifinsa, daga kakansa, kakansa shine wato Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rakibu shaytanu. Manzon Allah ya ce matafiyi shi kadai, manzon Allah ya ce shaytani ne, mai bulaguro shi kadai shaytani ne. Sai ya ce war-rakibani shaytanani. Manzon Allah ya ce masu bulaguro mutum biyu, manzon Allah ya ce su ma shaytani ne. Sai ya ce wassalasatu rakab, matafiya manzon Allah yace mutum uku sune waɗanda suke matafiya daga uku abin da yayi sama kaga wannan kenan yana hanin cewa mutum shi kadai yayi bulaguro ko mutum su bi su yi bulaguro ko ku bi kuke nihin tafiya to ku yi kokari ku tsaya ku samu jama'ar da za ku haɗu da su ku tafi akalla ku zamanto mutum uku shine yace ana arrakibu shaytan mai bulaguro shi kadai manzon Allah yace shaytani ne ma'ana shaytani yana tare da shi me yasa domin ya aikata aiki irin aikin shaytani an gane ko ba kowa bai kai shi zuwa wannan bulaguro shi kadai face shaytani ya aikata aiki irin na shaytani don haka manzon Allah ya kamanta shi da shaytani wannan tashbihi ana kiran shi tashbihul balid manzon Allah yace mai bulaguro shi kadai shaytani ma'ana aikin shi irin aikin shaytani ne kuma ba kowa bai kai shi yin bulaguro shi kadai face shaytani haka sai yace warraqibani shaytanan manzo Allah yace matafiya su biyu masu bulaguro su biyu manzo Allah yace su ma shaytanu ne domin shaytani yafi kusa da su sai yace wasalasatu rakab manzo Allah yace mutum uku masu bulaguro su uku manzo Allah yace wannan shine ayat ma'ana su ne masu bulaguro a hakika kamar yanda ya dace daga uku kenan abin da yayi sama don haka wannan hadisi yana nuna mana wajibcin yin bulaguro a cikin jama'a in za ka yi bulaguro ka yi bulaguro a cikin jama'a karanci a samu mutum uku karanci a samu mutum uku wannan kuma hadisi yana ƙara nuna mana su mu'minai Allah ya halicce su ne ƴan uwan juna junansu yana taimaka ma juna abinda musulunci yake fama a kullun ya zamanto mu zamanto masu taimakon juna wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna mana a kullun abinda ake nema game da mu'minai shine haɗin kai don haka a nan aka sunnanta mana in za mu yi bulaguro mu zamanto jama'a ne karanci kenan mutum uku sannan hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru wahidan falyu'ammiru ahadahu manzon Allah yace idan mutum uku za su fita bulaguro manzon Allah yace to su shugabantar da mutum ɗaya a cikin su shugabantar da shi a matsayin cewa shine amirus safar shugaban tafiya kenan me yasa don kar a samu wata hayaniya da wani sha'in sha don haka a nan aka ce in mutum uku za su yi bulaguro su shugabantar da mutum ɗaya daga cikinsu wannan shine zai kawo kwanciyar hankali kuma a samu nutsuwa a yi bulaguro lafiya a dawo lafiya amma duk lokacin da jama'a za ta yi bulaguro ba tare da wani shugaba na tafiya to ba yanda za a yi wannan bulaguro a yi shi lafiya sai an samu rashin zuntuwa yanzu kaddara cewa mu uku ko mu huɗu mun fita za mu yi bulaguro za mu tafi maradi anan sai na ce mu tsaya a take ta mu yi abinci mu yi sallah idan mun huta sai mu yi gaba ɗaya daga ciki sai ya ce a ku bari sai mun je tasawa wannan sai ya ce a sai mun je gazawa wani ya ce a kai kawai kwata-kwata ma ba za a tsaya ba sai an isa to a cikin maganar wa za a ɗauka kaga nan idan aka ɗau maganar ka ba a ɗauta ba haushi zan yi sai mu samu hayaniya da sha'in-sha to a nan in shi shugaban tafiya ya ce a wuri kaza za a tsaya a yi sallah a huta in an huta sannan a yi gaba to dole ne mu yi masa da'a a nan in mun ga cewa ra'ayin shi kamar bai dace ba da ya kamata a ce an isa tisawa to a nan sai mu ba shi shawara kuma mu kawo dalilai akan shawarar da za mu ba shi kenan in mun kai tasawa mun rage tafiya mun yi rabi a nan idan aka huta kenan idan aka tashi kawai sai a yi ta yi dandana sai mu isa in ya ɗauki wannan shawara ta mu falillahi alhamdu in bai ɗauka ba kuma dole za mu yi masa ɗa'a inda ya ce a sauka nan za a sauka saboda duk abin da ke akwai maslaha ta jama'a a cikin wannan bulaguro in ya ce kaza za a yi to bai halatta a sha dole za a yi masa ɗa'a kenan in an ga ra'ayin da ya bada bai dace ba to shawara za a ba shi in ya ɗauki shawara falillahi alhamdu in bai ɗauka ba kuma dole za a yi masa ɗa'a don kar a samu hayaniya to wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na bulaguro kenan in za a yi bulaguro in daidai da mutum uku to ya kamata a shugabantar da mutum daya ko mutum nawa ne za su yi bulaguro ya kamata a samu shugaban tafiya wannan shine ka'ida kuma wannan shine tsari wanda yake na musulunci ba dan komai ba dan kwanciyar hankali to a wani lokacin shugabancin shi wannan shugaba yake karewa, mandaki shi da zaran an isa garin da aka je shi kenan shugabancin nan, daga an je tasha shi kenan, in dai an isa gari shugabancin shi to ya huta kenan, ana cikin tafiya ne yake matsayin shugaba. Kuma shugabancin karka dauke shi kamar shugabancin kasa, a shugabanci ne na wannan tafiya akan abin da ya shahi maslaha ta tafiya. Amma in wasu abubuwa na masaloli da suke bujirowa dan ka saba masa, ba a cewa ka saba ma shugaba, akan abin da ya shahi yanayin wannan tafiya shine bai halatta ka saba masa. Kenan shugabancin nasu kenan yakan yanke game da isa gari, da zaran an iso gari shikenan shugabancin ya yanke. Sannan hadisi na gaba, hadisi na hudu a baban hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda, ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khairu sahabati arba'atu, manzon Allah ya ce fiyayyun abokan tafiya su ne mutum hudu. Uku wannan a matsayin halacci ne, in kun kai ku uku kuna iya yin bulaguro ba laifi, amma abin da ya fi dacewa a samu mutum hudu. Kenan kaga a duk lokacin da adadin matafiya suna karuwa alkhairin yana karuwa. Shine ya ce khairu sahabati arba'atu, manzon Allah ya ce fiyayyun abokan tafiya shi ne mutum hudu. Sai ya ce wa khairu saraya arba'umi'a, manzon Allah ya ce fiyayyen ‘yan samami, manzon Allah ya ce arba'umi'a, a samu mutum ɗari, a samu soji ɗari hudu. In ‘yan samami ne ɗan kai farmaki za a aika su kai farmaki, manzon Allah ya ce fiyayye dai a samu mutum ɗari hudu. Kenan daga arba'in zuwa ɗari hudu shi ne ake kira da asariya, jam'unsa shine saraya, ‘yan samami kenan. Fiyayyen ‘yan samami shi ne ana manzon Allah ya ce soja ɗari hudu. Sai ya ce wa khairul juyushi, fiyayyen runduna daga cikin rundunonin yaƙi, manzon Allah ya ce arba'atu alaf, a samu soji dubu hudu. An gane ko? Runduna kenan fiyayya a samu soji dubu hudu. Amma ita runduna takan fara daga soji ya haura akan ɗari hudu, abinda ya sama shine ake kira da aljeish. Amma in yayi ƙasa da soji ɗari hudu ba a kiranta runduna. To fiyayyen runduna ita ce rundunar da ta ƙunshi soja ɗari hudu, wannan dubu hudu. Sai manzon Allah ya ce walan yughlaba isna ashara alfan min qilla, in dai saboda karanci ne to duk rundunar da ta kai soji dubu goma sha biyu to ba za a rinjaye ta ba. In dai dan karanci ake rinjayar mutane, to in dai runduna ta ƙunshi soji dubu goma sha biyu to kalla ne a rinjaye ta, sai dai wata hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunain, a ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sama da soja dubu goma sha biyu. Sojinan ne ya fita da su sama da mutum dubu goma sha biyu, manzon Allah ya fita da su yakin Hunain. Da aka fita yakin Hunain, sahabbai suka kalli adadin kafirai, sai suke cewa inda saboda karanci ake rinjayar mu, suka ce to yau ba za a rinjaye mu ba. Domin a yakin Badar iya adadin sojinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su mutum 313. A yakin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadin wanda ya fita da su soji 300 ya fita da su. A yakin Hunain kuma soji 112, sama da 112. Sai suke cewa in da saboda karanci ake rinjayar mu, to yau ba za a rinjaye mu ba. Don haka wannan yaki da muka fito wankin hula ne, ba zai kai mu hantsi ba. To a sababin jiji da kai da suka sa a kansu na cewa ai wannan wani dan aiki ne kawai karami, dandanan za su gama da su, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya nuna musu kuskurensu. A farkon yaƙi aka fatattaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka tarwatse suka juye baya da gudu, ba wanda ya tabbata ya ja daga a fagen daga face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin sahabban shi, ɗan kaɗan wasu wuce a lissafa ba. Me ya janyo musu wannan matsala? Shine jiji da kai da suka yi, suka ga cewa wankin hula ne, ba zai kai su hantsi ba, Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu kuskurensu. Shi mumini in yayi kuskure ba a bari sai an je kiyama, kai tsaye ake nuna masa kuskuren shi domin ya dawo kan layi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul tauba, laqad nasarakumullahu fi mawaqin kaseerati wa yawma hunainin idza a'jabatkum kasratukum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Ubangiji ta'ala yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawadin kathiratin, tabbas ubangijinku ya taimake ku ya ba ku nasara akan makiyau, fi mawadin kathiratin, a wuraren yaki daban-daban sun wuce alsafa. Sai yace wa yawma hunainin idza a'jabatkum kasratukum, ku tuna ranar yakin hunaini lokacin da yawan ku ya sanya ku al'ajabi, kuka ringa jiji da kai kuna nuna isa. Falam tuguni ankum shay'an, ubangiji ta'ala yace yawan ku bai amfana muku komai ba. Wadaqat alaykumul ardu bima rahabat, kasa duk fadinta ta yi muku kunci, kuka rasa inda za ku saka kawunanku. Ubangiji ta'ala yace thumma wallaytu mudbirin, kuka juya baya da gudu. To wannan jiji da kai da suka yi shine ya janyo musu matsala. Don haka ita nasara abu ce wanda take hannun Allah, ba yawa ba yake sanyawa a samu nasara. Inda yawa yake sawa a samu nasara, to da kafiran Makka Qurayshawa sun samu galaba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi a yakin Badar. Domin su iya abinda suka fito mutum wajen 950 suka fito su mutanen Makka, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban sa duka mutum 313. Kaga sun linka su wajen soho, sun linka su wajen soho, amma tare da haka Allah ya ba manzon shi da sahabban manzon shi galaba akan kafirai. Don haka yake cewa wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim, nasara bata zamanto ba face daga gun Allah subhanahu wa ta'ala take al-aziz mabwayi al-hakim, wanda yake ma'abucin hikima. Don haka dai anan manzon Allah yake cewa walan yughlaba 12,000 min killa, in dai saboda karanci ne manzon Allah yake to dur rundunar da ta kunshi soji 10,012, in dan karanci ne to ba za a rinjaye su ba, sai dai wani al'amari daga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka dai a takaice malam ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana fiyayyen abokan tafiya shine akalla a samu mutum hudu kenan, mutum uku wannan ya halatta su huta bulaguro, amma mutum dai manzon Allah yake shaytani ne, mai bulaguro shi kadai shaytani ne, masu bulaguro su bi shaytanu ne, kenan mutum uku su ne ayari wanda ya halatta su huta bulaguro. Amma in so samu ne a samu mutum hudu ko sama da hudu, wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na bulaguro kenan mutum yayi bulaguro wato tare da jama'a. Kenan a darasi na yau, ladabi nawa muka samu daga cikin ladabba na bulaguro? Ladabi mun samu ladabba kamar guda hudu. Ladabi na farko, in zaka fita bulaguro, in so samu ne ka fita ranar Alhamis, domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hikima game da haka, domin yini ne wanda akan bujuro da ayyukan bayi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan ladabi na biyu, in za ka fita bulaguren ya zamanto ka fita da farar safiya. Idan aka ce farar safiya shine daga bayan asuba kenan zuwa lokacin wallaha, wannan tsakanin ake buƙatar mutum ya yi sammako ya fita. Sannan ladabi na uku daga cikin ladabba na bulaguro anan kenan, in mutum zai yi bulaguro ya zamanto ya nemi abokan tafiya, kar mutum ya yi bulaguro shi kadai, kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inda a ce wato jama'a sun san irin abin da nayi sani na kadaita, ma'ana irin cututtukan da ake matsalolin da ake samu, manzo Allah yace da mai bulaguro ba zai yi bulaguro shi kadai a cikin dare, to ko a cikin yini ne mutum ba zai yi ba. Duk da cewa malamai sun yi bayanin cewa wannan ana magana a wancan lokaci wanda galibin bulaguro mutum zai yanki daji ne, to a yau an samu ci gaba, akwai wasu hanyoyi wanda za ka yi minti ɗaya ba za ka yi ba sai ka haɗu da wata mota a cikin yanayin bulaguron da za ka yi. To shi ne anan malamai suka ce anan ba laifi, al'amari ne mayarwaci, in har ya zamanto hanya ce wadda akwai kaikawan jama'a masu yawa, to anan ba laifi mutum yana iya bulaguro shi kadai. Amma tare da haka dai abin da yafi dacewa ka samu abokin tafiya, saboda Allah yana iya kaddarawa ku samu matsala, masu wucewar su kasa wucewa, ko kuma rashin lafiya takan iya samun ka. In kai kadai ne kake tafiya, rashin lafiya ta kama ka, kaga wani zai iya taimaka maka a cikin irin yanayin da kake ciki, in ya iya tuki ya ja motar ya kai ka likita a isa inda za a je a kai ka likita. In bai iya ba ma zai iya kokarin yanda zai je ya nemo waɗanda za su kawo agaji a nan. In ma wata matsala ce wanda zai iya maka maganinta a lokacin nan zai iya maka. Kenan don haka dai koda a cikin yini mutum zai yi bulaguro, koda hanya akwai masu kai kawo, to abin da ya dace mutum ya nemi abokan tafiya, kar ya yi tafiya shi kadai. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك